This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sir Phil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau shirin namu ne yau zai ta'allaka ne akan wata hira da muka yi ta musamman da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ya bayani akan batutuwa da dama.
To ina ga makai da za a yi wannan rahoto da aka kawo, shi zai gwada mana kudin da aka bari kuma da bashin da yake kan Najeriya.
To za ku ji kowane rahoto shugaba Buhari ke magana akai. Kada kuma a manta, yau rana ce da za mu bude muku layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa, wato plus da ɗaya. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Pakistan sun rufe ofishin kungiyar nan mai kare rajin kare kananan yara ta Save the Children, bayan da aka zarge ta da yin katsalandan da nuna adawa akan wasu ayyukan gwamnatin kasar. A ranar Alhamis aka rufe ofishin kungiyar da ke Islamabad, babban birnin kasar ta Pakistan. Sannan aka baiwa jami'an kungiyar wa'adin kwanaki 15 da su fice da kasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gida ta tabbatar da lamarin. Wani jami'in kasar ya ce sun jima suna bin diddigin wayoyin da kungiyar ke yi ta wayar sadarwa, inda suka gano cewa ayyukan kungiyar abin a duba ne. Sai dai jami'in bai fayyace ko waɗanne irin ayyuka ne kungiyar ke yi da suka sa aka sa mata ido ba. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta Save the Children, wacce ta kwashi shekaru 35 tana gudanar da ayyukan ta kasar ta Pakistan, ta ce tana cike da damuwa bisa wannan lamari kuma za ta kalubalanci wannan mataki da aka dauka a kanta.
Hukumar 'yan sandan kasa da kasa ta Interpol ta ce ta jingina wani shiri da ke tsakanin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da aka tsara na shekaru 10 saboda badakalacin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar. A yau Juma'a hukumar ta bayyana jingina hulɗa da ke tsakaninta da hukumar ta FIFA, wacce ta dauki nauyin samar da dala miliyan 22 ga hukumar tsaron. Waɗannan kuɗaɗe an ware hukumar 'yan sanda ne a ƙarƙashin wani shiri da za a sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma ƙungiyoyi masu cin caca ta haramtacciya hanya. Sakatare janar na jami'an tsaron Jojen Stock ya ce har yanzu hukumarsa na shiri a shirye take ta ci gaba da aiwatar da wannan shiri, amma ya jingine shi ne saboda wannan badakala da aka bin kido a hukumar ta FIFA. Ranar Laraba hukumar ta FIFA ta jingina shirin neman daukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 saboda wannan badakala.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar MERS mai toshe hanyoyin numfashi ya kai 11, yayin da ake fargabar ƙarin bazuwar cutar. Ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce mutum na baya-bayan nan da ya mutu daga cutar wata mata ce mai shekaru 72, wacce ta kamu da cutar daga wani mai ɗauke da ita a wani asibiti. Har ila yau, jami'an kiwon lafiyar sun bayyana cewa a yau Juma'a an samu ƙarin mutane 4 da suka rabu da cutar, wanda hakan ya kawo adadin waɗanda suka kamu da ita zuwa 126 tun bayan ɓarkewar cutar a ranar 20 ga watan Mayu. Sai dai hukumomin ƙasar sun ce zuwa yanzu waɗanda aka samu ɗauke da cutar suna asibiti, kuma babu wanda ya fita a bayyana jama'a. Tunda dai aka keɓe dubban mutane da ake tsammanin sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar, yayin da dubban makarantu suka kasance a rufe. Sai dai jami'in kiwon lafiyar sun ce an saki mutane 1,249 da suka jima a keɓe, wanda hakan wata alama ce da ke nuna cewa cutar na raguwa.
Masu shigar da kara a kasar Jamus sun ce sun rufe binciken da suke yi kan zargin satar bayanai da aka yi a wayar salular shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. Hukumar tsaron Amurka ta NSA da aka zarga da kitsa satar bayanan wayar ta Merkel sai dai babban mai shigar da kara a kasar ta Jamus ya ce an rufe binciken ne saboda babu wata hujja kwakwara da za a iya gabatarwa a gaban kotu. A shekara ta 2013 ne tsohon ma'aikacin kwantiragi na hukumar leƙen asirin Amurka Edward Snowden ya fallas cewa Amurka na tatsar bayanan ƙawayenta na ƙud-da-ƙud da ke nahiyar Turai, lamarin da ya sa Merkel ta yi Allah wadai da shi. Sai dai shugaba Obama ya musanta wannan zargi inda ya ce Amurka ba ta yin hakan kuma ba ta da niyyar yin hakan nan gaba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dazu-dazun nan ne sashen Hausa na muryar Amurka yayi wata tattaunawa ta musamman da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A wannan hirar da za ku ji da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya fara da tambayarsa shin yaushe ne zai yi naɗin ministocinsa?
To ai mun yi kokari mu wa mutane bayani akwai wani committee da muka sa wato committee interim committee ba sai zaka fassara shi ba muka ce ita gwamnati gwamnati da ta tafi ta sa duka ministoci su rubuta takardar akan ministry nasu wato na handing over na ma'aikatan su su zo mu wannan committee da muka yi wanda muka dauko mutum uku daga kowane jiha wato jihohin nan guda shida da aka kirkiro a saurare su. Chairman din su shine Malam Ahmed Yoda, secretary din su shine Malam Adamu. A kawo wannan takardu daga kowane ministry a basu, idan an gama su kuma su duba su ga daga ina sabuwar gwamnati za ta fara. To amma da muka yi haka sai gwamnati mai fita suka ce an mun yi wata gwamnati. Wannan ba gwamnati ba ce ba, gwamnati committee ne aka yi don su san abin da za mu iske a ƙasa. To sai yau din nan 12/6/2015 sai a yau aka kawo wannan rahoton. Saboda haka wannan rahoton yana da ƙarfi da gaske, yana da nauyin shi shine wato ministries gudano ne da kamar wajen 42 ne. Yanzu suna Najeriya ta kare ba ta da kuɗi mai bai saiwa kuma babu tsada. Za mu iya rike ministoci za a kira ministri 42 koko mu ma rike su akan 36 kawai yawan jihohin Najeriya.
To ka yanke shawara sa ko nawa za ka yi?
Ban yanke shawara ba sai na ga wannan rahoton shi zai gwada mana halin da muke ciki akan tsaro da arzikin ƙasa da kuma kuɗin da gwamnati take da shi a bankin tsakiya da kuma a sauran bankuna da bashin da ake bumu. Saboda haka sai mun san abin da gwamnati take da shi, mun san iyan ƙarfin tsaron da muke da shi, sannan a zo a yi ministoci a kafa gwamnati sosai.
Mataimakinka ya ce kun zo kun tar da bashi ka wannan ₦600 biliyan. Wannan haka magana take kuma nawa kuka samu a cikin baitul mali?
To ai kaga amfanin wannan kwamiti kenan. To aiki ne muka ba wannan kwamiti kenan. Yanzu kana nan zanne ina su suka kawo wannan rahoton. Saboda haka ban karanta shi ba tukuna. Saboda haka shi mataimaki na inda ya samu nashi bayani to wannan kuma ta rage, amma ni ga waɗanda na ba aiki sun wo aikin nan sun kawo mani. Ban yi nazarin aikin nan ba tukun, sai na yi nazarin aikin nan tukun, sannan za a yi ministoci, za a yi ɗan canjin da za a iya a yi saboda za mu iya nuna ma al'umma ga fa abin da muka iske ga kuma yadda muka yi kokarin za mu yi wannan tafiya.
Kana magana kuɗin ne, yanzu haka duk kusan gwamnati da ke Najeriya ya zuwatar da ba komai a cikin baitul mali an bar ba su suka, kuma ban san halin da ka samu wannan gwamnatin da ka zo ba, yaya mutane sun asara ranka zo kai ayyuka iri-iri gashi ka zo an tarar da harkar rashin kuɗin ya za a yi?
To yadda za a yi, na farko dai kamar yadda na ga muka dazu wannan rahoto da muka samu, mu al'umma za mu idan mun yi nazarin shi za mu al'umma bayani ga fa halin da ƙasar nan aka bar ta ciki. Saboda haka ga abin da za mu fara yadda za mu yi wannan tafiya. Kamar da ka faɗi na kamar jihohi, akwai jihohi kamar 22 waɗanda ba su biyan albashin al'umma. lalacewar Najeriya kenan har ta kai ga ma'aikata ba a iya biyan su albashi.
Sai a kenan ka dade.
To ai na ga makai da za'ai wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kudin da aka bari kuma da bashin da yake kan Najeriya. Da yardajeniyar da aka yi da waɗanda suke bin bashi, mu ga za mu iya cika alkawarin da muka yi, muna da kudin da za mu yi biya bashin, ko ku sai mun sake koma da hannu da ƙoƙon bara a ruha mana asiri ko a rage mana bashin ko kuma a bari sai bayan wata shida shekara biyu kafin mu fara biya.
Tafiyar da kai a Jamus ta ka haɗu da shugabannin ƙasashen duniya, an ba da labarin cewa kamar wasu daga cikin shugabannin sun nuna alamar niyyar su taimakawa Najeriya, sai dai ba mu san ko ta wani hanyoyi ba.
Yawancinsu sun yadda za su taimaka mana kuma sun nuna su da yake da gaske suke yi. To amma dole nasa aiki a duba, babban wahalar shi ne rashin tsaro na arewa maso gabas batun Boko Haram. To Boko Haram kuma sun ce su suna da sun yadda da ISIS, wannan babbar kungiya ta ƴan tawaye wadda ake faɗa da ita a Iraq da Siriya da sauransu. Ita Boko Haram ta ce tana cikinsu. To me ya kai Najeriya cikin faɗin Siriya da Iraq su za su ce suna musu aiki, aiki me suke musu? To saboda haka su waɗannan ƙasashe ne suna so su taimaka mana. Mun yi taro da shugabannin sojoji, na kuma je na ga makwabtanmu a Niger da Chad, kuma mun zo ƙungiyar tafkin Chadi ta mu huɗu, yanzu mu biyar da Najeriya da Niger da Chad da Kamaru da Benin, mun zo mun yi wannan taron a jiya.
Haka da a zaman nan ka nace akan dole Najeriya za ta jagorancin wannan runduna ta sojojin Afirka din, wannan ba zai kawo ni cikas a aiki tare da sauran ƙasashen ba?
To ai cikas me zai ka faɗin ba a Najeriya ake shi ba, hatta kai ga su Niger da Chad da Kamaru suna ta mu faɗin. To kuma akai wani wuri nan ne filin dagar, saboda haka shi yasa muka ce a yi shi a nan.
Shugaban Najeriya kenan tattaunawar su da abokin aikin Aliyu Mustapha Sokoto. Yaura na ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana dukkan ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To mun samu kiran mu na farko daga Plato. Wane ne daga Plato?
Idris ne ne cajin waya da kai a
cikin nan. Idris, menene gudunmawar ka?
To ne gudunmawar ta yi ta ce tsakani da Allah mu al'ummar yalwar Shandam, hanyar ta faɗo ka yalwar Shandam zuwa Ibbe. Al'umma na cikin matsanancin hali a wannan yanki na mu. Tsananin da muke ciki kuwa shi ne 'yan fashi da makami sun addabi mu a wannan yanki. Dare da rana suna fashi, wata dai suna wuce harbi al'umma su kai.
To madalla a hau, Allah ya sa mun ji. Sokoto, wane ne alayi?
Alba Dangaladi mai daga Bunkari a Sokoto State.
Dangaladi, menene gudunmawar ka da wannan shiri?
To ni gudunmawar ta ina so yin magana akan matsalolin ADC da kuma yanayin zaben da aka yi na shugaban majalisar dattawa da kuma na kakashin majalisar wakilai.
Haka
ina son ba su shawara ne, mulki na Allah ne, shi gaba wanda ya so a lokacin da ya so a kuma sai da garama kuma shi ka amsa. Saboda ka shawara ta ga ainihin 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai da su yadda da kaddara a kama a haɗa kai a taimaka ma shugaban ƙasa Janar Buhari domin a ce da Najeriya gaba, a kuma shi da daga cikin matsalolin da ainihin daggada da kuma ainihin irin matsalolin irin na tsaro irin musamman Boko Haram da sauran abubuwan da zai ka iya shigowa idan ba sun haɗa kansu ba, babu wanda za a yi a samu cigaba. Sannan da demokuraɗiyyar Najeriya kusan jariri da demokuraɗiyya ce, saboda haka ya kamata a ce fil akari da wannan su ba ainihin shugaban kasa goyon baya a samu a ce da Najeriya gaba ta hanyar samar da tsaro da kuma samar da ayyukan yi ga matasa da ainihin samar da ainihin wutar lantarki da sauran abubuwan da suka kamata a Najeriya ta samu.
To mun
ga za a yi na assalamu alaikum. Rabo dan Galadima daga Bunkura ta fito.
To mun gode dan Galadima da wannan. Taraba, wane ne daga Taraba?
Abubakar da sannan Daulat Jalal.
Malam Abubakar, muna jinka.
Gaskiya ni shawarin da zan bayar a kan su yan madalisun Najeriya shi ne a cikin da girma shugaban kasa a gaskiya a Najeriya cikin gaske da ne da fa'in da jiya suka ci yan madalisa ya kamata su fada kansu su ba shugaban kasa goyon baya. In ba haka ba fa yanzu irin nan Najeriya ya bude za mu iya tashi a cikin madalisan mu je mu kai shekara ya za su sake shugaban kasa mara da mana aiki. To wannan shi ne magana, shi ne ra'ayina.
To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je birnin Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Sunana Abubakar Sadiq Noma.
Abubakar Sadiq Noma, muna sauraron ka.
To ni assalamu alaikum jama'a.
Wa alaikum assalam.
Wato shawara ta ga jama'a shi ne don Allah mutane su yi ma shugaban kasa addu'a, saboda ya nuna yana da ra'ayin ya yi ma jama'a aiki. Yanzu nan kuma ɗan interview da shi kuma abin da ya bayyana gaskiya nuna ne na cewa yana so ya yi ma jama'a aiki. Saboda kana addu'a mu gare shi, Allah ya sa ya dace, kuma Allah ya sa.
To madalla mun gode da wannan. Bari mu je Sokoto. Malam, ɗan kashe rediyonka.
To
wane ne daga faɗa min sunanka, wane ne daga Sokoto?
Shehu Jabu ne daga Sokoto.
Malam Shehu Jabu, muna sauraron ka.
Daga Sokoto. Ni ra'ayi na shine batun shugabancin nan ne na yan majalisa. Kamar yadda aboki na ya faɗa, shugabanci da mun san Allah ne. Sannan kuma lalle bisa hakikanin gaskiya, ko da ai haɗinci ai abin da ba daidai ba, ya kamata a yi haƙuri. Abin da Allah ya kawo a yi haƙuri a cikin gaba da aiki da awa talakawa abin da ya kai su wuri.
To da fatan mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu leƙa Adamawa. Wane ne Adamawa? To ina ji dai mun rasa na Adamawa. To jama'a, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa yanzu ƙarfe 4:43. Kada amanta layukan wayoyinmu a buɗe suke domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suka shafi muhimmanci, da suka fi muhimmanci a gare ku, ko kuma waɗanda suke ci muku tuwa ƙwarya. Kada amanta akwai manyan batutuwa da dama da suka faru a cikin wannan makon. To yanzu mun samu kira daga Borno. Wane ne a Borno?
Kuna magana da Dawudu.
Malam, muna jinka. Ya sun
magana da Dawudu.
To muna sauraron ka. Muna sauraron ka. Menene gudunmawar ka?
Abinda yan majalisar nan suka gaskiya bai cancanta ba.
Me yasa ka ce haka?
Saboda ya kamata su bi umarnin jam'iyya.
To malam, ai ba jam'iyya suke ta zabe su ba. Duk da yake ita ta tsaye da su a da jam'iyyar suka tsaye da. Malam, kana ji na?
Ina ji ka.
Yawwa. To ina jin ra'ayinka, na ce ba jam'iyyar suke wa aiki yanzu ba ai. Suna yi wa jama'a aiki. Ɗan kashe ridinka, ba na jin.
Ya kashe.
Yawwa, to menene ra'ayinka, menene sa ka faɗa haka?
Na maganan ra'ayina?
Haka.
To ra'ayina shi ne a kan maganan zaɓen da aka yi na majalisar wakilai. Hello?
To madalla mun gode. Bari mu je Akwa Ibom. Wane ne Akwa Ibom?
Sabo mai nama ne daga Akwa Ibom.
Malam Sabo, menene ra'ayinka na yau?
Ne ra'ayina dama na ina ta turaye ne kullum kama ku, ban taba kama ku ba sai yau.
To muna mamara da muna wa murna da kama mu da kai yau.
Yawa, ina kara man janar Buhari murna kuma Allah ya taimaka masa, Allah ya kara taimaka masa kan ayyukan da yake muri.
To amin, mun gode kwarai da gaske, da fatan zaka kara gwada mu. A mun samu kira daga Abuja. Wane ne Abuja?
Isiyaku ne daga Abuja.
Isiyaku, menene ra'ayinka na yau?
To ni ra'ayina abinda ya bata man rai ya man abun nan game da zaben mataimakin sakakin majalisa.
Haka.
Gaskiya ɗan majalisa ba su yi mana adalci ba, ko kaɗan ba su yi mana tunani ba. Yanda muka zaɓi sak maimakon su yi mana mu ma sak, shine sai suka zaɓa mana son ransu. Saboda haka da fatan suna jin abinda muke faɗi, ya kamata duk ɗan majalisar da ya kasance ya yi wannan zaɓin mu dawo da shi.
To madalla, mun gode da ra'ayinka. To da wannan kira muka zo ƙarshen wannan shiri namu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa ƙarfe 4:51. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
To bari na fara da ƙwallon ƙafa. A Kamaru a gobe Asabar ne za a fara gasan league na biyu na ƙwallon ƙafan. A ranar Asabar nan kuma Lyon Table za ta kara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mauritania a Stade ɗin Amadou Ahidja birnin Yaounde. A wasa na zagaye na farko kenan na gasan cin kofin Africa na shekara 2017. Ita kuma Cote d'Ivoire za ta kara ne da ƙasar Gabon a ranar Lahadi. Algeria za ta kara da Seychelles, bayan Tunisia ta kara da Djibouti, Morocco kuma da Libya, sannan Guinea da Swaziland. Ghana za ta kara da Ilmoris, Nigeria da Chadi, Afrika ta kudu da Gambia, Mali da Sudan ta kudu da sauransu. Ghana za ta yi wasa ne ba tare da Andre Ayew ba. Ita kuma Cote d'Ivoire ba tare da Yaya Toure ba, kuma ba tare da Serge Aurier ba. Muduba albashin ɗan wasa, mai wasan boxing ɗan Amurka Floyd Mayweather shi ne ɗan wasan da ya fi saura karɓan albashi mai tsoka. Albashinsa ya kai $300,000. Mabiyinsa shi ne shi ma mai boxing ɗan Philippine Manny Pacquiao, mai karɓan $160,000. Sai na ukunsu Cristiano Ronaldo, ɗan wasan ƙwallon ƙafa, mai albashin $79,600. Cikin yan Afrika a wajen albashin, ɗan wasan Cote d'Ivoire wato Yaya Toure ne kaɗai ya kasance wanda albashinsa ya shiga wannan jerin a cikin yan Afrika. A watanni 12 da suka gabata ya karɓi $20,000,000. A jerin da jarida magazine Forbes ta buga kuma, shi Yaya Toure shi ne na 83 a duniya daga cikin masu karɓan albashi mai tsaukan. A gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa na mata kuma da ake bugawa a ƙasar Canada, ƙasar Cote d'Ivoire da Jamus sadaka da ci 10 da nema a wasan farko, kuma ta tashi 2-3 da Thailand ta fita daga batun shiga rukunin gaba. Sauran mata wasa ɗaya tak a ranar 15 ga watan June, inda za ta kara da Norvège. Kamaru da ta daki Equator da ci 6 da nema, kuma za ta kara da Asuban nan da ƙarfe 4 kenan da ƙasar Japan, yayin da Swiss za ta kara da Equator da ƙarfe 1 na dare. Ita kuma Amurka da Suede da ƙarfe 2 na dare a yau ɗin nan. Faransa da Colombia za su kara da ƙarfe 7 na yamma, sannan Ingila za ta kara da Mexico da ƙarfe 10 na dare, duka a ranar Asabar ɗin nan, wato gobe kenan. Mamadou Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hayar mayakan ƴan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ita ce babbar damuwar ƙawancen yaƙi da ISIS ta duniya. General John Allen, wakilin shugaban Amurka na musamman a cikin ƙawancen yaƙi da ISIS ta duniya, ya jaddada wannan maganar a jawabinsa wajen taron ƙoli na Amurka da ƙasashen musulmin duniya wanda cibiyar Brookings ta shirya a Doha. Ya bayyana cewa dole ne duk wani matakin rage safarar mayakan ƴan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a faro shi tun daga matakin inda ake cusa aƙidar tsagiranci a zukatan jama'a. A shekarar da ta gabata, Udalin kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya na 2178 yayi kira kan kasashen duniya da su karfafa tsaron kan iyakokin su da rarraba bayanai da kuma yin garan bawul ga dokokin su domin haramta yin tafiya da nufin aikata ta'addanci. Fiye da abokan mu 30 sun kafa doka wadda za ta hana tafiye-tafiye zuwa aikata ta'addanci. A sakamakon karuwar sadarwar yanar gizo, ba lallai ne 'yan ta'addar wata ƙasa su bar ƙasar su ba wajen cusa masu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su ba. Wannan sabon abu ya bude kofa ga waɗanda aka cusa ma irin waɗannan ra'ayoyi na tsagiranci domin su aikata ta'addanci a cikin ƙasashen su. Ana samun ƙarin damuwa a game da irin waɗannan masu kai hare-hare domin raɗin kansu. Wannan ya janyo buƙatar ƙasashen duniya sai ake tare ta kowace mahaɗa a kowace iyaka tsakanin ƙasashe da ke da 'yan ta'adda da ke kuma fama da ta'addanci a cikin al'ummar ƙasashensu a lokacin da ake cusa masu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su. Kwamitin sa ido kan mayaka 'yan ƙasashen waje na ƙawance yana tsara matakan da wannan ƙawance ke gudanarwa ta fannoni guda 9 waɗanda suka kama daga tsaron bakin iyaka zuwa musayar bayanai da auna ɗabi'ar tafiye-tafiyen jama'a da inganta fannonin shari'a da kuma daƙile bazuwar mayakan ta'adda daga bakin daga. Ita ƙungiyar ISIS tana mai da hankali ne akan matasa da ba a damawa da su a yankunan da suke ko a ƙasashen yammacin duniya ko wasu al'ummomin Larabawa ko kudu maso gabashin Asiya. Matasa da dama suna jin cewa an mai da su sanayyar ware, a cewar Janar Allen. Akwai kuma bambancin da matasa ke gani irin na damar da suke da ita da kuma wadda take akwai kamar yadda suke iya gani cikin wayoyinsu na hannu. Janar Allen ya ce tilas mu ɗauki matakan hana yin amfani da irin waɗannan bambance-bambance da rashin kwanciyar hankali da matasa ke gani, yayin da a gefe guda za mu riƙa ƙoƙarin magance abubuwan da ke haddasa su. Kawo ƙarshen kurarar 'yan ta'adda wasu ƙasashe tana da matuƙar muhimmanci ga samun nasara akan ISIS. Ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙarfi za a iya murƙushe ISIS kuma za a murƙushe ta ɗin. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya ba mu labarai, amma wannan karin a takaice.
To, hukumomi a Pakistan sun rufe ofisoshin kungiyar nan mai rajin kare kananan yara ta Save the Children bayan da aka zarge ta da yin katsalandan da nuna adawa akan wasu ayyukan gwamnatin kasar. A ranar Alhamis aka rufe ofisoshin kungiyar da ke Islamabad, babban birnin kasar ta Pakistan. Sannan aka baiwa jami'an kungiyar wa'adin kwanaki 15 su fice daga kasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gida ta tabbatar. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta ce ta jingine wani shiri da ke tsakaninta da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da aka tsara na shekaru 10 saboda badaƙalaccin hanci da rashawa da ta dabaibaye hukumar. A yau Juma'a hukumar ta bayyana jingine huɗɗar da ke tsakaninta da hukumar ta FIFA, wacce ta ɗauki nauyin samar da dala miliyan 22 ga hukumar tsaron. Waɗannan kuɗaɗe an ware wa hukumar 'yan sandan ne a ƙarƙashin wani shiri da za a sa ido kan masu cuwa-cuwa ko kuma shirya sakamakon wasanni da kuma ƙungiyoyi masu yin caca ta haramtacciyar hanya. Ƙasar Koriya ta Kudu ta bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu daga cutar MERS mai toshe hanyoyin numfashi ya kai 11, yayin da ake fargabar ƙarin bazuwar wannan cuta. Ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce mutum na baya-bayan nan da ya mutu daga cutar. Wata mata ce mai shekaru 72 wacce ta kamu da cutar daga wani mai ɗauke da ita a wani asibiti.
To, jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau Suleiman, ni Sarfila Hashin Gumal nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.